Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 11 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Baballa, hukumar abinci da magunguna ta FDA a Amurka ta fara kidayar kwanakin da suka rage yayin da take jira amincewa ta ƙarshe domin fara amfani da allurar rigakafin cutar coronavirus wacce kamfanin Pfizer na Amurka da BioNTech na Jamus suka samar. Haka kuma kusan rabin mambobi 15 na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya suna shirin tayar da batun cin zarafin ƴanci a Koriya ta Arewa yayin ganarwar sirri da kwamitin zai yi a yau Juma'a. Sai kuma ma'aikatar shari'a ta Amurka ta aiwatar da hukuncin kisa na baya-bayan nan kan wani personal a daidai lokacin da ake shirye shi da miƙa mulki, abinda ba a taɓa ganin irinsa ba a wannan zamani.
Kanin labaran kenan. To a jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji mata yadda jagoran 'yan adawa Hama Amadu ya ɗauka dangane da zaben da ke tafe.
Mutanen Nijar a sanfa kowa ya kamata ya tashi tsaye. Ina tambaya mutanen Lumana Afrika da sauran parti da sun kake a yi canji su tashi tsaye a je zabe. A yi zabe na canji.
Haka kuma za ku ji cewa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa IHRC ta ƙaddamar da kwamitin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya.
Yaddar Allah, muna ganin yanzu ne aka kamo gabar samun kubuta daga cin zarafi da mata suke gamuwa da shi na fyaɗe da ma cin mutunci daga gidan aure ma galibin su, wanda da yawa mazan ba tare da sun san haƙƙin matansu ba kamar ma zaman bauta ai.
Sannan kuma za ku ji cewa ma'aikatan lafiya a jihar Filatan Najeriya ta bisa hunta kwararta ta tarayya wajen kaddamar da sabon daftari da zai inganta kiwon lafiya da takaita mace-mace. Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Bayanin da aka tattara na gwada allurar rigakafi na kamfanin Pfizer tare da BioNTech SE, Moderna da AstraZeneca sun nuna cewa rigakafin nasu yana aiki wajen hana kamuwa da cutar coronavirus. Yayin da ake ci gaba da bin matakan fara amfani da su, wasu kasashen Asia na sa ran karɓar adadi mai yawa na allurar rigakafi ta farko. Australia ta samu kusan allurai miliyan 140, miliyan 53.8 daga AstraZeneca, miliyan 51 daga Novavax, miliyan 10 kuma daga Pfizer, sai kuma miliyan 25.5 ƙarƙashin shirin COVAX. Tana kuma fatan samun allurai miliyan 3.8 na maganin AstraZeneca a watan Janairu da Fabrairu na shekara mai zuwa, yayin da take shirin fara yin ayyukan allurai a watan Maris. Hukumar abinci da magunguna ta FDA a Amurka ta fara kidayar kwanakin da suka rage yayin da take jiran amincewa ta ƙarshe domin fara amfani da allurar rigakafin cutar coronavirus wacce kamfanin Pfizer na Amurka da BioNTech na Jamus suka samar, wacce ta nuna za a yi aiki da kashi 95 wajen kare kamuwa da cutar ta COVID-19. Ana tsammanin hukumar ta FDA za ta ba da izini na gaggawa na fara amfani da rigakafin watakila nan da zuwa Juma'a ko Asabar, bayan da wani kwamiti na musamman na hukumar ya kada kurar a fara amincewarsa a ranar Alhamis. Shawarar ta zo ne yayin da a karon farko Amurka ta samu adadin mutum 3,100 a rana guda na waɗanda suka kamu da cutar. Ya zuwa yammacin Alhamis, Amurka ta samu aƙalla mutum miliyan 15.5 da suka kamu da kuma mutum 291 da suka mutu a cewar Jami'ar John Hopkins. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta aiwatar da hukuncin kisa na baya-bayan nan kan wani fursuna a daidai lokacin da ake shirye-shiryen miƙa mulki, abinda ba a taɓa ganin irinsa ba a wannan zamani. Kashe Brandon Bernard ta hanyar allura mai kisa shine hukuncin kisa na tara da hukumomin tarayya suka zartar bayan kusan shekara 20 da aka jima ba a yi hakan ba. Ana kuma tsammanin za a aiwatar da wasu ƙarin hukunce-hukunce na kisa a cikin dan sauran kwanakin da suka rage wa gwamnatin Trump. Bernard ne shekaru 40 na daga cikin ƴan wata kungiyar tsegaru da aka yanke wa hukuncin kisa saboda samu da laifin kashe wasu matasan limamin coci biyu a Texas a shekarar 1999. Kotun Koli Amurka ta ji amincewa da dakatar da kisan prisoner wanda ya kasance saurayi a lokacin da ya aikata laifin. Da yawa daga alƙalai daga shari'ar ta Bernard da aka yi a shekarar 2000 sun nuna adawa da kisan kuma sun nemi gwamnati da ta yi masa sassauci. A wata ne zuwa za a aiwatar da kisan Lisa Montgomery wadda ita ce mace kaɗai da ke jiran hukuncin kisa. An samu Montgomery da laifin kashe wata mata mai ciki ta hanyar shaƙewa ta kuma ɓarke cikin matar ta fitar da jaririn wanda ya tsira har ma yanzu ya zama saurayi.
An jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A karan farko bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsa daga sahun waɗanda suka cancanci shiga zaɓen shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba, jagoran 'yan adawar jamhuriyar Nijar Hama Amadu ya sanar da cewa ya rungumi ƙaddara. Sai dai duk da haka ya yi kira ga magoya bayansa su fito a ranar zaɓe don kada ƙuri'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A taron manema labaran da ya kira a ɗazu da hantsi a gidansa da ke unguwar Tala ta birnin Yamai, tsohon Prime Minister Hama Amadu ya fara ne da mai da martani ga waɗanda suka yi ta yayata labarin da ke cewa ya gudu daga nishar a ranar da kotun tsarin mulkin ƙasa ta fitar da sanarwar sunayen mutanen da suka cancanci shiga zaben 27 ga watan Disamba. Yana mai cewa wannan tafiya ta ranar 13 ga watan Nuwamban 2020 ya yi ta ne domin tantaunawa da wasu abokan hulɗarsa da ke waje a game da zaben gama garin da ake shirin farawa daga ranar Lahadi da ke tafe. Ba dubun 'yan adawar ta Nijar ya ce babu gudu babu ja da baya, saboda haka ya buƙaci magoya bayan jam'iyyun ƙawancen hamayya su fito runhunan zaɓe ƙwansu da kwarkwata.
Lumana Afrika yana cikin takara na deputy, yana cikin takara na ƙananan hukumomi, parti namu yana cikin takaran. Kenan ina so jama'a mutanen Niger a sanfa kowa ya kamata ya tashi. Ina tambaya mutanen Lumana Afrika da sauran parti da sun kace a yi canji su tashi a je zabe, a yi zabe na canji. Mutanenmu na Lumana su fito da ƙarfi, ba ce ku fito ku yi fada ba, an ce ku fito ku yi zabe. Inda kun ka yi zabe ku sai saya sai an fito sakamako na gaskiya lokacin nan a kai shi inda ya kamata a kilga.
Hama Amadu ya ce shi da magoya bayan jam'iyyarsa ta Model Lumana za su yi nazari don tsayar da shawara a game da ɗan takarar da za su mara wa baya a zaben shugaban ƙasa da nufin samar da cikakken sauyin da ya ce 'yan Nijar na buƙatar samun sa shekara da shekaru.
Ba a yi abu ba a yi shawara da kyau ba, a yi shawara tsakaninmu mutanen Lumana, a yi shawara da duk mutane na alliance namu da fatu da suke cikin zabe ba tare da tarayya suke ba. Mu gani bismillah wane ne za a kama mishi da zai kai mu inda muke so tare. Da lokaci ya kai za mu gaya maka wace jam'iya ne za mu kama ma premier. To ku tashi da Allah ku tashi, kar ku duba ake hamma bai takara. Ina cikin takara parce que gobe da mu yi canji an so ba so ba ina cikin iko.
Shugaban jam'iyyar ta Model Lumana na daga cikin mutane 11 da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsu a yayin aikin tantance waɗanda suka cancanci shiga zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba, lamarin da ake alakantawa da hukuncin zaman wakafin shekara guda da ya hau kansa bayan shafe shekaru kusan uku ana tafka shari'ar da ta shafi badaƙalar sayan jarirai. Kodayake a yanzu haka yana ci gaba da musanta aikata wannan laifi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun cimma matsaya na tsaka mai wuya na rage fitar da gurbataccen hayaki da aƙalla kashi 55 cikin 100 a ƙarshen shekara 10. idan aka kwatanta da matakan shekarar 1990 inda suke kokarin kaucewa wani yanayi mara dadi da aka iya haifar da cikas. Gabanin taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi akan yanayi a ƙarshen makon nan. Bayan tattaunawa na tsawon dare a taron su na yini biyu a Brussels, mambobin ƙasashe 27 a yau Juma'a su amince da shawarar da kwamitin zartawa na EU ya gabatar na tsauraran matakai da za su samar da daidaito a tsakanin mambobin ƙasashen nan da tsakiyar wannan ƙarni, bayan da wasu daga cikin su dake dogaro da makamashin coal suka amince da ɗaukar matakan a ƙarshe. Shekaru biyar bayan yarjejeniyar da aka kulla a Paris, EU na son zama jagora a yaƙi da ɗumamar yanayi, amma duk da haka shugabannin ƙungiyar da gwamnatoci sun kasa cimma matsaya kan sabon burin ƙungiyar a karo na ƙarshe da suka haɗu a wata, musamman saboda matsalar kuɗi da ƙasashen gabashin ke nunawa game da yadda za a samar da kuɗaɗe da yadda za a yi tafiya da samar da tsaftatacciyar iska. Wasan mambobi 15 na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suna shirin tayar da batun cin zarafin ƴanci a Koriya ta Arewa yayin ganawar sirri da kwamitin zai yi a yau Juma'a, wani yunkuri da zai iya fusata Pyongyang bayan da Russia da China suka nuna rashin amincewa da taron, a cewar wani jami'in diplomasiya. Amurka, Burtaniya, Faransa, Jamus, Belgium, Dominican Republic da Estonia sun faɗa wa takwarorinsu na majalisar cewa za su gabatar da tasirin take haƙƙin bil'adama da Koriya ta Arewa ke wa jama'ar ta kan zaman lafiya da tsaro na duniya, a cewar wata wasikar email da kamfanin Reuters ya gani jiya Alhamis. Da farko sun buƙaci a yi musu bayani a bainar jama'a game da batun daga jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya, amma jami'an diplomasiya sun ce Russia da China sun ki amincewa. Ofisoshin majalisar ɗinkin duniya na China, Russia da Koriya ta Arewa ba su ce komai ba da aka neme su su yi tsokaci kan wannan al'amari. Tsakanin shekarar 2014 zuwa shekarar 2017, kwamitin tsaro ya gudanar da taron shekara-shekara game da take haƙƙin bil'adama a Koriya ta Arewa.
Daga yadda Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu kuma leƙa a Najeriya, inda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa IHRC ta ƙaddamar da kwamitin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya. A lokacin murnar zagayowar ranar kare haƙƙin bil'adama ta duniya da aka yi wa take da farfaɗowa cikin kyawun yanayi wato recovery better, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta ƙaddamar da kwamitin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya domin ci gaba da ayyukanta na kare haƙƙoƙin bil'adama tsakanin ƙasa da ƙasa ba tare da samun wani ƙalubale ba. Wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Batutuwan kare haƙƙin bil'adama abu ne da ke jan hankalin ƙasashen duniya, kuma ba a bar Najeriya a baya ba kan wannan lamari, wanda ya kai ga kafa hukumar kare haƙƙin bil'adama a shekarar 1993. Abdullahi Bakoje Adamu shine sakatare janar na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa a Najeriya, kuma ya yi bayani akan ƙaddamar da kwamitin ƙungiyar a ƙasar.
Ai, wannan kin ga shi akwai na ƙasa da kin ga iya haƙƙoƙin da za ta kare iya na 'yan ƙasar ta ce kawai, wannan kuma tamu ta duniya ce ba kida, wanda daga nan Najeriya muna iya shiga makota har ma fiye da makotanmu kowace ƙasa, duk wani memba namu da yake cikin wannan kungiya ta International Human Rights Commission to a ko ina zai iya aiki, da yaji ya nuna katin shaidar sa da shi dan kungiyar ce to zai iya yin aiki ba tare da wata tsangwama ba. Sannan kuma bambancin ta na ƙasa da ƙasa, muna da dama za mu iya komai ne abin da ya dace na gaskiya, bukatun mu masu haƙi haƙin su a dukkanin inda suke kuma a kowane mataki suke.
Shi ma ambassador Darlington Chidiebere jagora ne kuma wakili na musamman amma a kwamitin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa, ya ce kwamitin zai hada gwiwa da gwamnatin Najeriya wajen kawo ƙarshe ko rage matsalolin take haƙƙin bil'adama musamman ga marasa ƙarfi.
Human rights is a universal thing, so we are going to be working in partnership with the federal government of Nigeria to say that yes, most human rights violations are being if not eradicated but minimized.
Masu faɗa aji da dama sun halarci bikin ƙaddamar da kwamitin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin ƙungiyar. Tabaraka Sarkin Bare-bare mazaunan Abuja Alhaji Muhammad Abu Abubakar wanda kuma shi ya wakilci Shehu Barno ya mika sakonsa ga al'ummar Najeriya.
Sako na ga al'ummar Najeriya, farko dai su yi hakuri game da abubuwan da yake faruwa. Duk mai hakuri insha Allah zai kai ga cin nasara a karshe. Ba wani bambanci game da dan Najeriya, kabilu ko addini. Mu ɗan ƙasa ne, uwa ɗaya uba ɗaya muke. Babu wani abun da zai raba mu.
Wasu mahalarta taron masu tofa albarkacin bakin su.
Sunana Hajiya Aisha Muhammad, wannan kungiya da yardar Allah muna ganin yanzu ne aka kamo gabar samun kubuta daga shin zarafi da mata suke gamuwa da shi na fyaɗe da ma cin mutunci daga gidan aure ma galibin su, wanda da yawa mazan ba tare da sun san haƙƙin matan su ba kamar ma zaman bauta ake yi.
Ko kaddamar da wannan kwamiti zai yi tasiri ga yaki da matsalolin take haƙƙin bil'adama a Najeriya. Barista mai nasara Kogo Ibrahim ya ce,
"Dami danganta ta da sashi na 1 da sashi na 2 da sashi na 14 na tsarin mulkin Najeriya. Waɗannan sashe sun yi magana cewa Najeriya entertain kasa ce tana da kuma hurumin kanta. To kasa da take da yancin kanta a ka'ida na diplomasiya da dokokin duniya, ba ka iya zuwa kasar su ka sanya irin wannan kwamiti na bincike. Amma duk da haka kuma yayi daidai wannan kwamitin bincike da aka sanya, domin idan muka dauki sashe na 19 na tsarin mulkin Najeriya, to yayi bayani hurumi guda 5. Hurumi na farko shine da yin muradin kare yancin dan kasar ta. Na biyu kuma da yin muradin kare yancin bakaken fata da kasashen Afirka. Ta yi kokari ta yi zama ta shiga a dama da ita a harkoki wanda yake ya shafi kasashen duniya. To dole zai bi su kuma zai yi tasiri, saboda muna da ofisoshin jakadanci a duka waɗannan kasashen da suke mambobi, kuma ta nan wurin zai iya shafa yanda tsarin mu a matsayin mu na entity kasa za ta zama, da kuma yanda tsarin harkokin siyasa da dangantakar mu ta diplomasiya da harkokin tattalin arzikin mu.
Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf. To har yanzu dai muna Najeriya, inda ma'aikatar lafiya a jihar Plateau da ke arewa ta tsakiyar kasar ta bi sahun takwarar ta tarayya wajen kaddamar da sabon daftari da zai inganta kiwon lafiya da takaita mace-mace a kasar. Zainab Babaji gare ki.
Ma'aikatar lafiya a jihar Plateau ta bi sahun takwarar ta tarayya wajen amincewa da sabon daftarin da zai inganta kiwon lafiya da takaita mace-mace a kasar. Daftarin wanda aka sabunta shi a shekara ta 2019, kwararru a harkar lafiya ne da suka hada da na ƙasa da ƙasa, kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyoyin addini da na al'umma ne suka sake tsara shi, wanda a cewar su ya duba matsalolin da ke bangaren kiwon lafiya tun daga karkara zuwa birane da samar da kayan aiki da wayar da kan al'umma matakan kariya daga cututtuka. Kwamishinan lafiya a jihar Plateau Dr. Ndamlar yace daftarin ya hada kan dukkan masu ruwa da tsaki ne don cimma ingantaccen kiwon lafiya wa 'yan Najeriya.
Document ne wanda ba a gefen lafiya kadai ba. A da ana sai a gefen lafiya kadai, ba za a duba waɗansu ministries da suke ba. Sun mutane sun ci abinci mai kyau sosai, zai ba mu lafiya mai kyau. Environment za su fada mana inda abin da za mu yi an tsaftace shi, zai sa mutane mu samu lafiya. Mutane education, mutane information, dukkan an haɗa mu together, za mu iya yi abin da zai sa mutane su zama cikakken lafiya.
Sakataren hukumar lafiya matakin farko a jihar Plateau Dr. Livinus Miyapkop ya ce su ma jama'a suna da gudunmawar da za su bayar wajen samun lafiyar iyalansu.
Abu ɗaya da kowa ya kamata ya gane cewa gwamnati ba za su iya yi su kaɗai ba. To shi ya sa yanzu muna so mu zauna mu ga yadda za mu tuntuɓi kamfanoni ne da su ma za su shiga don su yi taimako ba. Shekaru 10 da suka wuce population namu ba the same da yanzu ba. So mutane suna karuwa, shi ya sa muka kira kowa. Idan mutane sun gane zai zo mana da sauki.
Kungiyoyi masu zaman kansu musamman na ƙasa da ƙasa na da tasiri wajen gudanar da ayyukan kiwon lafiya a Najeriya. Madam Eze Chukuma da ke aiki da kungiyar The Challenge Initiative a jihar Plateau ta ce masu ruwa da tsaki da suka hada da hukumomin gwamnati da masu zaman kansu da haɗin gwiwar 'yan jarida daga tarayya zuwa ƙananan hukumomi ne za su tabbatar da aiwatar da abin da daftarin ya kunsa. Ita ma Madam Esther Amos da ke wakiltar kungiyar Breakthrough Action a Najeriya ta ce suna aikin taimakawa jama'a ne ta yadda za su fahimci samar da lafiyar kansu.
Muna ba da tsako na tazarar haihuwa, tarin fuka da kuma zazzabi cizon tsoro. Gaskiyar shi ne mata da yawa suna mutuwa a rashin sani. A Breakthrough Action tana nema ne jama'a su gane game da kiwon lafiyansu.
A bangare guda kuwa Reverend Shehu Luka yace daftarin na da kyau, amma ba nan gizo ke saka ba.
Wannan rubutu da aka yi mai kyau ne, amma amma abun ban takeici a Najeriya musamman shine masu ilimi za su yi aiki amma in yazo kan aikatawa sai kaga ba abun gaskiya duk wani tsarafin kuɗi da aka yi na budget daga federal government a sa committee domin idan ba haka ba aka bari manyan aikin gwamnati kuɗin nan aljihun su zai koma su wadatar da gidansu talaka kuma suna mutuwa
ma'aikatar lafiyar ta jihar Plateau ta kuma rantsar da committee da zai tabbatar da aiwatar da tsare-tsaren da daftarin ya kunsa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron matashar mu ta biyu a Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a biyoyihausa.com ko sashenhausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin duniya Amurka
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka kasashen duniya ke ci gaba da daukan matakan dakile da cutar coronavirus wani mataki da kwararru da dama suka yi tafaki akan shi ne takunkumin rufe baki da hanci na taimakawa matuka wajen dakile bazuwar cutar a tsakanin al'umma sai dai wannan mataki yana amfani da takunkumin ya jefa wani rukunin mutane cikin halin kakanika yi musamman idan suka tashi yin mu'amala ta yau da kullun da sauran jama'a wannan rukunin mutane ba wasu bane illa kurame ko bebaye domin takunkumin baya bari su kalli labban mutane domin fahimtar abin da aka faɗa dalilin kenan da yasa wata kwararriya ta kirkiro da wani takunkumi mai ratsin da za a iya ganin bakin mutum yaukan wannan batun shirin duniya Amurka na wannan mako zai nazari akai sunana Mahmud Lalo Brenda Schatz jagora ce a shirin yare ko harshen bebaye a Jami'ar Cornell dake nan Amurka. A lokacin da annobar coronavirus ta barke, bata yi tsammanin cewa takunkumin rufe baki da hanci zai iya haifar mata da matsaloli da dama ba. Schatz wacce aka haifa da lalurar kurumta, ta fahimci cewa ganawa da mutane sanye da takunkumi abu ne da zai yi matukar wuya a gare ta. To kamar shat sama da Amurkawa miliyan 48 na fama da wani nau'i na larurar kurumta kuma suna fuskantar irin wannan matsala tata
communication
tace za a iya aikawa da sako ta hanyoyi da dama kamar ta hanyar amfani da alamomi na fuska ba tare da an furta magana ba kwatsam sai gashi takunkumin rufe fuska ya toshe wannan hanya daya wacce ake iya zantawa da mutane waɗanda ba sa amfani da tsarin yaren kurame da Amurka ke amfani da shi.
To hakan yasa zuwa kantin sai da magunguna ko na yin cefane ya zama abu mai matukar wuya ga masu larurar kurumta ko bebaye saboda fuskokin masu kantunan duk a rufe suke.
Kamata ya yi waɗanda ke aiki a irin waɗannan shaguna don suka fahimci cewa mutum baya gane maganarsu sai su yi amfani da basirarsu su zama masu haƙuri. Shi tunanin menene yasa mutum baya fahimtar maganar su?
Why that person might not be responding.
Anne McIntosh, farfesa ce a Jami'ar Maryland Global Campus. Tana kuma fama da larurar ta kurumta ita ma. Ta kuma kirkiro da wani takunkumin rufe fuska na musamman wanda zai bada damar a rika ganin bakin mutum. Wannan shine takunkumi na farko da hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta amince da shi. Shekaru da dama da suka gabata McIntosh ta yi tunanin kirkirar sa bayan da aka yi mata tiyatar gaggawa a lokacin ta zo haihuwa.
Abin da ya kama daga masu jinya likita da sauran ma'aikatan asibiti har zuwa mijina dukkansu sun saka kayan tiyata ciki har da abin rufe fuska hakan ya hana ni samun damar karanta labbansu domin na fahimci me suke faɗa.
To yar kofar da aka bari a jikin takunkumin wacce za a iya hangen bakin mutum. Kan ba da damar karantar abin da mutane ke faɗa da kuma yanayin fuskokinsu. Babban abin lura a nan shine asibitoci na buƙatar wannan takunkumin rufe fuska kuma tun gabanin barkewar wannan annoba bebaye kan fuskanci kalubalen fahimtar likitoci amma halin da aka tsinci kai a yanzu ya ƙara dagula al'amura.
Da iya kwashe kwanaki makonni ko ma watanni jariran da aka haifa ba za su ga wani yayi murmushi ba saboda kowa na sanye da takunkumin rufe fuska wannan zai iya kawo cika sojan shakuwar su da sauran jama'a da masu kula da su
to alƙaliman da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta fitar sun nuna cewa kusan kashi 5 na adadin al'ummar duniya wato kusan mutum miliyan 466 na fama da nau'o'i daban-daban na larurar kurumta kuma za a iya amfana matuƙa da takunkumin rufe fuska wanda zai bada damar a riƙa ganin laffa da fuskokin mutane. Masauri da aka nemi kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Maxim Moskalkov da Julie Letters Gresham. Ni Mahmud Lada ne ke cewa mutara wani makon idan Allah ya kai mu.
To a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar email.
Zamu fara ne da sakon Usaini Alhaji Umar Fa'eba Gashuwa wanda yake Allah kawo mana ƙarshen cutar coronavirus kamar yadda kawo mana ƙarshen cutar Ebola a Najeriya da ma duniya baki daya. Sai sakon baban da mamman bande da magaram wanda yake assalamu alaikum giwaye Hausa dan Allah ku bani dama domin kira ga ɗan uwana matasa kwana biyu ya saura za a jefa ƙuri'a a zaben ƙananan hukumomi a jamhuriyar Niger. Matasa ya kamata mu kiyaye yaɗa jita-jita musamman ta social media domin galibin masu aiki da social media matasa ne ya kamata mu kiyaye. Tabbas akwai matukar buƙatar mahukuntan jihohin Kaduna, Katsina, Zamfara, Sokoto da Niger da dukkanin jihohin arewacin tarayyar Najeriya su ƙara ɗaukar nagartattun matakan kare rayuka da dukiyoyi. Sako daga Aliyu Usman Takalabiya birnin Kebbi. Salam biyoyi Hausa da fatan kuna lafiya. Allah ya sa haka amin. Haba shugaban ƙasar mu ta Najeriya Muhammadu Buhari. Wallahi ci gaba da zuba ido kana kallon yadda ƴan bindiga ke ci gaba da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a jihohin Taraba da Kaduna da Zamfara da Katsina da Plateau. Wallahi abin turne da Allah wadai. Ganin yadda lamarin satan mutane ke ƙara yaduwa a ƙasar mu ta Najeriya. Allah dai kyauta na gode biyo ya Hausa. Sako daga Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau Najeriya. Sai kuma sakon Haruna Abdulmumin Megwado Doguwa da Ilyasu Ibrahim Kedi Dangushiya. Wadanda suka ce assalamu alaikum sashin Hausa. A yau muna so ne mu kira ga ƴan uwan matasa ƴan social media musamman na jamhuriyar Niger cewa kada tsananin kaunan wan ɗan takara ya sa ku rika wallafa abubuwan da suka wuce gona da iri a shafukanku idan kar ku saka kanku a cikin wani hali saboda yawanci idan ka gama kokarin ka aka samu nasara to ba za ka sake ganin su ba sai su bude ku da hayaki. Dan hakan ta faru a Najeriya. Allah ya mana ne kyau.
Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Bayanin da aka tattara na gwada allurar rigakafi na kamfanin Pfizer tare da BioNTech SE, Moderna da AstraZeneca sun nuna cewa rigakafin nasu yana aiki wajen hana kamuwa da cutar coronavirus. Australia ta samu kusan allurai miliyan 140 miliyan 53.8 daga AstraZeneca, miliyan 51 daga Novavax, miliyan 10 kuma daga Pfizer, sai kuma miliyan 25.5 karkashin shirin COVAX. Tana kuma fatan samun allurai miliyan 3.8 na maganin AstraZeneca a watan Janairu da Fabrairu na shekara mai zuwa, yayin da take shirin fara yin ayyukan allurai a watan Maris. Hukumar abinci da magunguna ta FDA a Amurka ta fara kidayar kwanakin da suka rage yayin da take jiran amincewa ta ƙarshe domin fara amfani da allurar rigakafin cutar coronavirus wacce kamfanin Pfizer na Amurka da BioNTech na Jamus suka samar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da caji. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hajiza Charu wadda ta tsaya na gabatarwa, sai kuma Julie Leather Station da ta hada mana shirin, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.